Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilo hanzu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kotu a Canada na duba yiwuwar ko za ta bayar shugabar kamfanin fasahar nan na Huawei Bailey. A daren jiya Litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya a kasar. Ministocin muhalli da kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin tattauna yadda za a shawo kan tunkarar sauyin yanayi.
Kanin labaran kenan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin yaki da shan miyagun kwayoyi da nufin shawo kan matsalar da take neman tabuwaye al'umma. Ko menene ke azaza wannan lamari?
Yawanci magungunan nan ba wani abin da ake lura a Najeriya, dai ba kamfanin magani da suka yi ba, asuwan ko nawa suka yi ba, ko nawa ina suka kai, ko ana ta zuba mu magani a cikin jama'a haka.
A Najeriya, a jamhuriyar Nijar kuma, yan fafatuka da dangin wani soja da ya mutu a wajen horaswa suna neman cikakken bayani dangane da mutuwar tasa.
Sun ce mana kwana 40 da ya tsaye wannan aikin ba su samu dama wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga dansu ba. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu. Sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu, aka ce ku zo ku ɗauki ga kayanku nan yana can morgan aji.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto wanda a yau zai gabatar da muhawara kan ba da goyon baya ga shugaba Muhammadu Buhari a zaben da ke tafi. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Kotu a Canada na duba yiwuwar ko za ta bayar shugabar katafaren kamfanin fasahar nan na Huawei Bailey yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta a can. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidu akan Bailey Meng Wenzhou. Lawyoyin Meng sun nemi kotu ta bayar wadda suke karewa Bailey, suna mai cewa idan aka yi la'akari da kamfanin fasahar da kuma kuɗin Bailey na miliyoyin daloli za su tabbatar da ganin ba ta gudu ba. Su kuma ce idan Meng ta gudu daga kasar, hakan zai iya zamanto abin kunya ga kasar China. Su ƙara da cewa wannan ma ba zaɓi ba ne gare ta. Su kuma lauyoyin gwamnati masu shigar da ƙara sun bayyana cewa bai kamata a bayar wa Meng Bailey ba. Dalilinsu shi ne tana da hanyoyi da kuma babban dalilin da zai sa ta gudu. Jiya Litinin jaridar kasar China ta Global Times ta kira matakin da Canada ta ɗauka a kan Meng da cewa rashin imani ne. A daren jiya Litinin, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin Paris da sauran birane ba. Amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta, wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira Yellow Vest.
C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui.
Shugaban Macron ya sanar da dokar ta ɓaci akan abin da suka kira matsalar tattalin arziki, ya kuma yi alkawarin ɗaukar matakan gaggawa wanda hakan ya fara da ƙara mafi ƙarancin albashi na euro 100 wanda zai fara a watan gobe, ya kuma soke ƙarin harajin da aka yi a kuɗaɗen 'yan fanshu, haka kuma ya buƙaci ma'aikatu da su biya ma'aikatansu kuɗaɗen bonus na ƙarshen shekara, ya kuma sanar da cewa za a fara zaman tattaunawa a duk faɗin ƙasar domin neman mafita.
N'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte?
Macron ya yarda da kuskuren da gwamnatinsa ta yi a kokarin na sake farfado tattalin arzikin kasar, ya ce mutane sun ji kamar an bar su a baya kuma gwamnati na tafiyar hawainiya wajen baiwa mutane abin da suke bukata wajen gudanar da ayyukansu. Farin jinin shugaban kasan ya yi kasa a 'yan makonnin nan, inda masu suka ke da'awar cewa bai san irin damuwar da ke damun talakawan Faransa ba, amma Macron ya ce abin da ya fi damuwa da shi shine Faransa da mutanen Faransa. Cikin gaggawa an samu bantar ra'ayoyi a kan sanarwar da Macron ya yi a wata hirar tashar talabijin ta Faransa ta yi. Yawancin jagororin masu zanga-zangar Yellow Vest da 'yan adawar siyasa sun yi watsi da matakan da cewa ba su isa ba. sai dai wasu ƴan kasar na ganin makaron ya taka matakin farko da zai daidaita al'amuran kasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministocin muhalli da kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar Paris ta shekara ta 2015 don tunkarar sauyin yanayi. Shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba, yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar Paris. Gabannin halaltar wato ministocin masu rajin kare muhalli daga ko ina a faɗin duniya sun gudanar da wani maci a birnin Poland na ranar Asabar domin nuna takeicinsu da kuma kira ga gwamnatoci da su tashi tsaye su kare muhalli. Wannan lokaci ne da zamu kare gidajenmu, abinda masu zanga-zanga ke faɗa a kusa da babban ɗakin da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar taron makonni biyu kan sauyin yanayi. Yawan kananan yara da suka kamu da wata cuta mai shanye jiki yayi yawan da ba a taba gani ba a Amurka a cewar hukumar hana yaduwar cututtuka ta CDC. Jiya Litinin hukumar CDC ta tabbatar da cewa an sake samun yara 100 wato yara 24 sun kamu da wata cuta mai kamar polio da ake kira acute flaccid meningitis wato AFM a takaice, wanda hakan ke nuna cewa an sami yara 158 a jihohi 36 na Amurka cikin wannan shekarar. Jami'an lafiya a Amurka har yanzu sun kasa gano abin da ke haddasa wa kananan yara su rasa damar iya juya fuskarsu da wuyansu da bayansu da hannayensu da kuma kafafunsu. Alamomin cutar na bayyana ne kusan mako guda bayan yara sun yi zazzabi ko wata cuta mai shafan numfashi. Ana alakanta wannan cuta da cewa cutar polio ce, amma jami'an lafiya sun ce babu wata shaida da ke nuna cewa AFM tana alaka da polio, wadda aka kawar da ita a Amurka bayan da aka samu allurar rigakafin ta tun shekara 1950. Hukumar CDC na bibiyar cututtuka da suka shafi AFM tun watan Agustan shekara 2014, tun lokacin an tabbatar da samun yara 484 da suka samu cutar AFM a cewar hukumar lafiyan. Daga ƙarshe baki ɗaya ɓangarorin da ake zaman tattaunawa neman sulhu a yakin Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyi sun ƙi amincewa da tsarin da aka samar na kawo ƙarshen faɗan da ake a birnin nan mai tashar ruwa Hodeida. Rahotannin sun ce gamayyar dakarun da Saudi ke jagoranta za su ajiye makamansu, yayin da 'yan awaren Houthi da Iran ke marawa baya waɗanda ke da ikon birnin za su fice. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma za ta karɓi ikon birnin na wucin gadi. Kusan duk abinci da kayan jin kai da ake shigarwa ta Hodeida, yakin ya hana ya kawo cikar da su. Jami'an Yemen na tsawa da na 'yan tawayen Houthi sun ce an kusa kammala yarjejeniyar musayar fursunoni, wanda hukumar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa Red Cross za ta sa ido a ka.
Sau gaida Sarfilu da karanto labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin yaki da shan miyagun kwayoyi karkashin jagorancin tsohon shugaban gwamnan jihar Lagos, tsohon wato Brigadier General Abuba Marwa. Membobin kwamitin kuma sun hada da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari da mai ɗakin mataimakin shugaban kasa Dolapo Osinbajo da wakilan kungiyoyin matan gwamnoni da kuma waɗansu cibiyoyi masu ruwa da tsaki. A cikin hiranmu da Dr. Muhammad Ladan kwararre a wannan fanni ya bayyana babban masababin wannan matsala.
Yawanci magunguna nan ba wani abin da ake lura. Kin san kamar anan kasashen magunguna da ake fitarwa a sayar, kowane kamfani abubuwan da ta fitar ta sayar, to gwamnati ta sa abin da aka fitar aka sayar. A Najeriya dai ba wallo kamfanin magani da suka yi ba, asuwan ko nawa suka yi ba, ko nawa ina suka kai, ko ana ta zuba mu magani a cikin jama'a haka ba kyau. Ya kamata gwamnati san irin magunguna ake manufacturing, suwa ake kaima, wani jiha ta fi samun waɗannan magungunan. Duk waɗannan an lura za a san, to kaga magunguna irin bala'in magungunan nan ana kaisu wannan jiha, to a sayan da za a yi, abinda ba mu yi kenan hajiya.
Kwanan baya gwamnati ta ɗauki lokacin da wani bincike da aka yi ya nuna irin munin lamarin, ya sa gwamnati ta ɗauki mataki ta haramta sai da waɗansu magungunan musamman waɗanda muka fi ba da ƙarfi a kai. Ya ne kake ganin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka zai iya yin tasiri? So da dama a Najeriya iyakata doka amma kiyaye doka da kuma sa ido yakan zama wani abu daban.
Eh gaskiya ne malama. Abin da gwamnati ya sa ya kamata a rinka bude mutane ido a shiga kowane jiha ana bayyana mutane illa magungunan nan yanda ya kamata abubuwan da aka sha abubuwan da suke kawowa a shiga ba dai kawai a yi ta sa wani dokoki ba a shiga kowane local government da kowane jiha ana bayyana mutane illar magungunonin nan kuma matasa kuma a samu ana zuwa ana bayyana musu daga makarantu daga primary da secondary har da jami'a ana bayyana mutane illar magungunan nan da ake sha ana wannan zai rage tsananin abin nan ko nan kasa ai muka yi haka muka je makarantu primary secondary da jami'a ana bayyana mutane illar wannan magungunan da ake sha akwai wanda suke magani amma aka so ma shan su yanda bai kamata ba to yana kawo ni illa kware da gaske
to kana ganin rashin sanin illar da yake sa masu shiga shaye-shayen shiga domin yanzu ba maganan matasa ake ba ana maganan matasa maza da mata ana maganan matan aure ma a arewacin Najeriya kana ga rashin sanin ne yake ainihi ko yake sa su shiga domin waɗansu yanda za su je sun shashe yake kai su shiga ma
eh to gizo malama abin da ke faruwa yawanci suka shiga in ka shiga ka wannan magani wani kamar jaraba ne in ka sha na farko to ya zama jaraba ko lokaci kana so ka sha to yawanci waɗansu da suka kamar gwaji suke so suna so su gwada kaga yaro ya gwada kadai a so sai kuma abin ya zama jaraba yanda ba yanda zai ya daina shan wannan maganin so da kishin sa dole a bayyana mutane abin da illar maganin nan sannan a rinka bayyana musu kuma mata a bayyana musu in dai kika so ba shan wannan maganin akwai abin da zai faru in kika sha ko ka sha wannan maganin to abin da bamu yake na kasashen mu
sai ke to bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda aka jinaizar wani hafsan sojan da ya rasu a makarantar horar da jami'an tsaro dake kauyen Tondibia cikin wani yanayi mai cike da hazo lamarin da ya sa dangin sa da jami'an fafutuka suka rika neman bukatar gudanar da bincike don gano masababin mutuwar wannan matashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Sune Mumuna Barma ya hada mana
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
makabartar unguwar tala kenan lokacin da ake addu'o'i bayan kammala jana'izar margayi Chambiano Talatu Shamsuddin Hafsan sojan sama wanda Allah ya yi wa cikawa a wani lokacin da yake daukar horo domin ƙara gogewa akan aiki a makarantar sojoji ta Tondibia rasuwar wannan matashi dan kimanin shekaru 22 ta matukar sosa ran jama'a a nan yamai Alashi Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin da suka halarci wannan taron jana'iza.
Wani shi sun ce mana kwana 40 da ya tsaye wannan aikin ba su samu dama wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga ɗansu ba. Amma dai sun san lahi alau ya fara wannan aiki. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu. Sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu aka ce ku zo ku ɗauki ga kayan ku nan yana can murgan aiki. Me ya samu ba bayani. Yaya aka yi ba bayani. To uban nashi sai suka ce to ai wannan ba haka zamu ne mu je mu turbude da ba sai tunda suka diba suka ce a jikin shi ko ina akwai rauni a bisa kanshi akwai inda haddunki an yi na ko wanda yake kamar kwanaki da an kai shi neman yaji mu a gyara mashi kuma da sauran jikin nashi a ko ina ana ganin shi muwa
wannan yasa dangin margayi Tambiano Talatu Shamsuddin nuna bukatar a gudanar da bincike don gano zahirin dalilan mutuwar dan uwansu.
Muna jiran gwamnati ta hukumta waɗanda suka aikata wannan. Ya kamata a hukumta su in a ga abai bincike sosai a san miya horo suke mu duk ɗan uwan shi suna cikin zulumi ba su san cikin abin da yake horo ba.
Su ma dai jami'an fafutuka na ganin lokaci yayi da ya kamata a dauki matakan kawo karshen dukkan wata gurzawar da ta saba wa ka'ida a yayin horon jami'an tsaro.
Dole ne a yi bincike a san abin da yake faruwa kuma dole ne a san me aka yi. Kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta faruwa. Yo ai soje mutane ne kamar kowa. Ya kamata kowa shiga wai a san yadda aka yi wanda suka yi sun yi ba daidai ba to sai ai musu hukuncin da ya kamata. Tunda ba yi wa a ce an yi irin wannan aibi kuma a ce an kyale.
Tuni dai aka dakatar da jami'an soja da likitan da ke kan aiki a lokacin da wannan al'amari ya faru a matsayin wani matakin share fagen bincike in ji ministan tsaron kasa Kalla Mutari wanda ya ce gwamnati na da niyyar biya wa iyayen mamacin dukkan wata diyar da doka ta tanadi. rasuwar Cambiano Talatu wace ainihi ta fara bayyana a shafin Facebook a ranar 8 ga watan nan na Disamba ta haddasa babbar muhawara a tsakanin jama'a waɗanda galibin su ke nuna shakku a game da ainihin ajalin wannan yaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, da goma nan DC ke cewa karfe 12:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Bayyada Allah ne ya kawo mun shine sala, amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shine Buhari, kai akwai wanda suke furta cewa in ba da Buhari ba ma ba Najeriya. Kaga wannan sako suke yi. In wani wanda yake matashi ya sauye sheka a kasan nan daga bayan Buhari, yana tare da irin su Buba Galadima, irin su Sanata Rabiu Musa Komposo, su suke har zuƙaku da zummar cewar ku bar bayan tsohon nan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sabon madukuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau muke so mu shiga wani sabon babi na dangantaka alaƙar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da matasan wannan ƙasar. Wataƙila za ku tuna ƙurar da ta tashi can kwanakin baya a sanadin kalamin da aka ce shi shugaban ya yi a London, inda aka ce ya ce wai su matasa ɗin ci mazauni ne. Kalamin kuma wanda ya haifar da saɓani tsakanin su matasan ƴan gani kashe nan shi Buharin da matasan da ke cikin jam'iyyar APC kam, amma kuma suna bin wasu masu sha'awar sanyin takarar kujerar shugabancin ƙasa a zaɓe mai zuwa. Akan haka ne wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya zauna mana da irin wannan matasan a Abuja.
Ina ga za mu fara wannan shiri kamar haka. Masu sauraro, ina nan Abuja inda na gamu da wasu matasa guda biyu waɗanda na samu suna muhawara kan ba da goyon baya ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya ayyana cewa zai nemi takarar tazarci a 2019. Ɗaya daga matasan sunansa Buhari Yunusa Kumuriya. Barka da shigowa wannan zaure.
Awa barka da Alhaji Nasiru.
To sai kuma Ya'u Yakubu Yobe, barka da shigowa wannan zaure.
Barka ka da Alhaji Nasiru.
To na ji dai matasan nan suna muhawara ne, wanda kuma ina ganin muhawaran nan za ta dace da wannan shiri na tsaka mai wuya. Buhari, me kake cewa ne kan goyon bayan takwaranka a 2019?
To alhamdulillah, gaskiya game da goyon bayan shugaban ƙasa a bara daga cikin waɗanda za su mara masa baya akan ya nemi zaɓe a 2019. Dalili na kuwa dukkanin wani alƙawari da aka yi mana a wancan lokaci babu guda biyu wanda aka cika mana shi daga lokacin da aka hau wannan mulki zuwa yanzu. Ka kuwa ko kasuwa ana yi da riba ne.
Amma ko za ka faɗi ko ɗaya ko biyu cikin alƙawarin da kake magana?
To a matsayina na matashi na Najeriya, wannan gwamnati ta zo ban ga ta wata hanyar ta kai wadda za a ce an tallafa wa rayuwata, ko an tallafa mun yadda zan samu karatu, ko an tallafa mun yadda zan samu aikin yi, ko an tallafa mun yadda zan samu sana'ar dogaro ga kai. Babu ita. Kuma wannan na ɗaya daga cikin alƙawarin shugaba Muhammadu Buhari ga matasan Najeriya.
Ya'u Yakubu Yobe, kai me kake faɗa ne, me zaka ce ka abin da Buhari ya faɗa?
To alhamdulillah, ni ai a matsayina na Ya'u Yakubu Yobe ina kallon ba gudu ba ja da baya. Shugaban ƙasa ai kamar an yi zaɓe ma an gama, kuma matasan Najeriya ina goyon, ina da tabbacin muna tare da shugaban ƙasar Najeriya sakamakon duk alƙawaran da shi shugaban ƙasar Najeriya ya yi mana. Kusan zan ce ya yi mana alƙawara ne in matasan Najeriya za su yi la'akari da a lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar nan ya yi alƙawarin yaƙi da cin hanci, ya yi alƙawarin inganta tsaro, ya yi alƙawari kan bunƙasa harkar noma da samar wa matasan nan aikin yi. To alhamdulillah, ko haufi kai ko fargaba, ni fa ko dar a jikina ba na jin cewar shugaban ƙasar nan ma bai cika alƙawaran nan ba. Saboda in ka duba a ɓangaren tsaro, an samu cikakken tsaro a ƙasar nan. Sannan in ka dawo maganan samar wa matasa aikin yi, abu ne wanda yanzu haka gashi nan ana ta samar wa matasan nan aikin yi, sakamakon ga hanyar da shugaban ƙasar nan ya fito da ita ta empower. wannan abu ne wanda matashi duk wani matashin da yake ya tabbatar da yayi karatu to yana daga cikin in yazo da kwalinsa in kaga baka same ta ba to a ji haka ne gwamnan ka yi maka sama da fadi
amma yau in ka duba kwanan nan ma shugaban ya ce ai kusan kashi 60 cikin 100 na matasa irin ku kenan kusan yan kasa da shekara 30 ne ma za a ce wasu kuma kukan zauna ne yawanci kuna jiran kawai baku da gwamnati bulus
wannan magana ta gama ai ka saki abun nan ne wannan magana tabbas ya faɗi cewar matasan Najeriya kashi 60 cikin 100 ci ma zaune ne ba ku su kuma da aikin yi to in aka duba maganar shugaban kasar nan matasan Najeriya 100 cikin 60 cikin 100 su waye suka sanya matasan Najeriya 100 cikin 60 cikin 100 nan suka zama ba su da aikin yi su waye in shi Buhari zai faɗi gaskiya ya faɗa su waye
Hato ai kai yanzu muna yuke tattaunawa da kai ana.
Ra'ayinka
muke
sanji. Duk da ra'ayina kafin in dora ai tambaya ne masa. Su wa suka dora matasan Najeriya 60 cikin 100 suka zama ci ma zaune suka kashe zuciyarsu. Suka koma ba su da sana'an yi sai barace-barace da kwanciya gidan ƴan siyasa. Su wa suka buɗa musu wannan kofar.
Wari Yunusu kuma da kana da martani kan wannan abin da yawe faɗa.
Eh bari in ku fara da kan maganar da ifare yi ta kan cewa harkar tsaro an samu harkar tsaro a ƙasa eh tabbas na yadda da an samu dan sauki-sauki akan abubuwan da suke faruwa akan harkar tsaro a ƙasar nan na yadda an samu sauki amma abun nan fa har yanzu bai kare ba sannan kuma ni na imani da Allah na san wani iftila'i da isa ko mana a wannan lokaci kuma Allah ya kawo mana saukin sa ba wai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba dalili na anan shine a lokacin da ya aishi wannan mulki inda shikinsa ce inda dabararsa ce ya taba cewa dukkanin wani shinge da yake kasan nan a janye shi ana janyewa harahara ya ƙara zafafa a kasan nan kaga wannan ya nuna cewa inda hikimarsa ce da wannan abu bai zo ba ni ana fahimtar wannan abu magana ta tsaro da ake ta tayi ba wani abu da ake magana sa su suke magana ƴan Buhariyan nan face su dinga maka magana tsaro 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 to tsaran nan dai mun san Allah ne ya jarabce mu da wani abu kuma Allah ya kawo mana saukin sa
to kai da
mun gode wa Allah game da wannan abu da Allah ya kawo mana saukin wannan lamari amma kuma bar magana cewa
Muhammad kai da cewar Allah ne
na yadda Allah ne ya kawo mun saukin wannan abu
kai da cewar Buhari shine sulama
na yadda Allah ne ya kawo mun shine sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shine Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sabo suke yi
inda ba dan zuwan gwamnatin Buhari ba in ba ka bar gwamnati da yana je mu in ba ka cewa wai ba inda ba Buhari sannan ba da yanzu ba da yanzu mu ba mu ba Najeriya ba ma kaga wannan ya kamata na Najeriya cewa muna cikin rayuwa ya kamata ku gane cewa Allah shike da komai shike iko akan komai shike kawo bawa abu shike ya wa bawa abu dan haka magana cewa in ba Buhari a kasa da tare Najeriya ta zama tarihi wannan kuskure ne ya kamata ku duba wa Allah akan wayannan kalamai da
kuke yi tunar cewar abubuwan da kuke yi
a baya me kuka yi me muka yi mun dukufa ne da cewar zuwan Buhari na in alkhairi ne Allah tabbatar Allah bawa Buhari mulkin kasar nan to mu wannan addu'an da muka yi na cewar in Buhari a kasar nan babu dan tarika ko kuma babu wata aqida a kasar nan na addini ko wata kungiya da ba a tsaya ka'un da na'un wajen al-qunut ba da rai ba rana cewar Allah ya ba wa Buhari kasar nan ba kun san wannan sannan kana da masaniyar cewa tsaron nan da kake magana mu mun yadda tsaro ya inganta a kasar nan
sakamakon ya ubari mu hukuma don ka shigo lokaci ina tambayar shi Buhari Yunusu kuma da Buhari me yi faru ne don ba zan manta ba 2015 ka biyo ta ofishin nan na muryar Amurka kan hanyar ka ta zuwa Seyo kati na mara wa shugaba Buhari baya irin wannan sauyin ra'ayi naka zai bada mamaki ba
Allah hakika wancan lokaci ta kowace hanya mun yi gwagwarmaya ganin cewa wannan shugaba Allah yayi masa shugabancin kasar nan ta hanyar kafafen yaɗa labarai duk wanda yake ji na ba irin gwagwarmayar da bamu yi wurin ganin cewa mun mara wannan shugaba baya akan Allah ya bashi kasar nan ba ta hanyar zuwa miyis kamfe ta hanyar zuwa musai kati mutura ina ganin ma Nasiru tabbas kan magana da ka faɗa na kan cewa wancan lokaci
na biyo ta wannan hanya muna da masaniya ta wannan hanya da suke dora ku
akan wannan
hanya da kuka tsaya na naira 100 kuke mana
gori to ku kana suna da babban matsala an san da an dauko magana da ku san da abu ba za su baka dama ka yi abin da zaka
fahimta da
zaka kawo hayaniya ce hayaniya ce ai magana ce ka saurara ka saurara
muna
saurara ai bayani wanda zaka fahimta fahimta yauwa ba magana hayaniya bace
ai ba an ce maka hayaniya ba hayaniya bace abu ne wanda ba boyayya ba
ai jawabi aka tambaye ka ina baka dama idan aka tambaye ka ina
yi shugaban kasa ne kai an fito mana da wani hanya na tallafa wa shugaban kasa nan ta hanyar talakawa ana ansan 150 a hannun matasa su waye suka maka wannan tafiyar mai gidanku waye mai gidanku kai ce mini engineer Abu Bagaladima shine wanda kuke wallahi
yau da kita idan ya gama
da kawo da nan duk wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan Buhari yana tare da irin su Abu Bagaladima irin su Sanata Rabiu Musa Konkoso su suke har zuka ku da zummar cewar ku bar bayan tsofon nan su sun iya bai yi bane me ba mu ji ba Abu Bagaladima a kasan nan ya fito ya nuna mana cewar
shi
bai iya ba
wannan magana ta ka ba gaskiya bane
kun bai iya ba
ba gaskiya bane wannan magana ta ka ina so in yi magana akan tambayar da kai mun sannan kuma in biyo baya game da waɗannan kalamai da yayi duk da ni ba ni da wani mutum wanda nake gidansa a siyasance ni ina zaman kaina ne saboda haka dukkan wani wanda naga mutum yayi daidai in yaba masa dukkan wani mutum wanda naga yayi kuskure ba ni wani abu nake nema a gurin sa ba ina da sana'ata ta yi kuma ina samun abin da asiri na zai rufu dan haka ina da yancin kaina in za gida dama dukkan wani shugaba wanda naga ya kauce hanya in kalubalance shi
amma kana da masaniyar Buhari Nusa Kumar ya kana tare da Yaku Yakubu Yobe wanda ka sani kana da tabbacin cewar shi Yaku Yakubu Yobe shi ma ba lalatacce bane mutum ne mai neman na kansa wanda bai dogara da dan siyasa ya dauki tarosisi ya bashi ba
ga sheku to bari mu tsaya nan sai makon gobe Allah kai mu zo mu ci gaba inda magana sai da wato katin tallafa wa kungiyar magoya bayan Buhari za ta kunna kai hada da bambancin ra'ayin su akan nasara ko akasinta da aka samu a harkokin tsaro musamman arewa maso gabacin Najeriya zai muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamulai Kai da kuma bakin nasa Buhari Yunus Kumu da Yao Yakubu Njobe a madadin su kuma duka ni ne Ali Mustafa Safata a Washington DC mun ba ku lafiya sai anjima
Fa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To mun ci cewa kotu a Canada na duba yiwuwar ko za ta bayo shugabar ka ta fara kamfanin fasaha nan na Huawei Bailey yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tome ta a can jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidu kan Bailey Meng Wanzhou. A daren jiya Litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru ba a birnin Paris da sauran birane ba amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekarun da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira yellow vest. Ministocin muhalli da kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar Paris ta 2015 dandamalin kare sauyin yanayi. Shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba, yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar Paris. Gabanin halartar ministocin masu rajin kare muhalli da ko ina a faɗin duniya sun gudanar da wani mawaki a birnin Poland a ranar Asabar.
Masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na sake rewa amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji abin da ya tsone wa tsofaffin ma'aikata 'yan fensho ido a jihar Niger. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da rahotanni ma har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Sarfilu Hacin Gumel da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da kuma Malam Siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Jimmy Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.